Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin Alhamis 27 ga watan Yulin shekarar 2017. Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. A sauran sassan Niger kuma kuna iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya FM. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
da ni Maryam Bashir Bugaji.
Kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya. Yau zamu maida hankali akan zazzabi mai wuyar sha'ani. Ya kuma yawaita a cikin al'umma wanda mun sha magana akai a shirye-shiryen mu na baya.
Wato zazzabin typhoid dake zuwa da illoli da dama. Ta yaya ake kamuwa da ita? Yaya take yaduwa a cikin al'umma?
Yaje ya shiga ba haya ko ya canza ma yaro pampers ko yawanci abun ba haya na mai ciwo zai zama ne cewa ya zo ya taba ko abinci ko ruwa ko ba ma ruwa ba ko da kwano ne na abinci ko cokali mutum ne taba zai ya dawo domin kwayan cutar tana iya zama a hannun shi ko abin da ya taba har na tsawon sati daya.
Shin mutane suna sanar kuwa da matakan kariya daga wannan zazzabin?
Kai lokacin da wani bature muka taku magana da shi ni kaina akan irin cututtukan da suke addabar kasashe tropical areas irin wuraren nan madannan yake cewa shi idan yazo ya ga irin yadda mutane suke cin abinci a kusa da irin kwata-kwata wadda duk wata irin kasan ta take kwarara kashi ne fitsari ne ruwan datti ne yace amma sai kaga mutum ya saki jiki yana cin abinci amma sai ma kaga shi kaman bai damu ba da irin illar take tattare da wannan abu.
Domin ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan cutar mun tattauna da ƙwararren likitan yara Dr. Abdullahi Musa daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Sannan kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a da wakilin mu a jihar Kano ya aiko mana game da zazzabin dake kai kawo da kake kawo al'umma amma kafin nan za ku ji amsoshin tabbar da muka yi muku.
Gode ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun yi muku tambayar cewa shin kuna daukar matakan kariya daga zazzabin typhoid ga yadda kuka amsa.
Sakon farko daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru yace salam filin yau da gobe. Hakika mu a garin Gore dake jihar Yobe muna iya kokarin mu na ganin mun kawar da cutar typhoid da ma sauran cututtukan ta hanyar kafa kungiyoyi na wayar da kan al'umma amma duk da haka muna neman karin bayani daga masana. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Abdullahi Abubakar Sorodo yace da farko dai al'umma su tsaftace ruwan da suke sha ta hanyar tafasa shi ko kuma tace shi. Sannan ya kamata gwamnati ta ƙara ƙaimi wurin samar da tsaftataccen ruwa musamman a yankin karkara ganin har yanzu wasu ƙauyukan suna shan ruwa wuri ɗaya tare da dabbobi.
Sai Saifullahi Bello Isiyaku yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika muna iya kokarin mu don ganin mun kauce wa zazzabin typhoid ta hanyar kiraye-kiraye da gargadi da ma'aikatan lafiya ke yi tare da faɗa mana illolin wannan zazzabi na typhoid.
Sai Rabi'u Kofar Waika yace kwarai kuwa saboda tun daga kan malaria muna iya yin mu wajen kwana da nan da kau da kazanta a wajen muhallin mu.
Sai Aminu Dan Kaduna Amanawa yace hakika ba wasu matakan kariya da muke dauka kan cutar typhoid kasancewar da yawa muna da karancin sanin alamomin cutar sai ta yi kamari wajen illata lafiyar mu kafin mu sani da kuma daukar matakai akai.
Sai Sanusi M Sanusi Fatiskum yace assalamu alaikum yau da gobe. Magana ta gaskiya ni kan ban san wace hanya zan bi ba wajen daukar matakin kariya daga kamuwa da zazzabin ciwon typhoid. Zan kasa kunne in ji shawarwarin da likitoci da kuka gayyato za su bayar a filin naku.
Sai Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe. Hakika muna daukar matakan kamuwa da typhoid ko shawara domin muka jika magungunan mu na gargajiya wanda muka gada tun iyaye da kakanni.
sai Muhammad mai kayan miya Oji Gombe yace daina shan ruwa mara tsafta da kuma bin umarnin likitoci zai taimaka wajen kare lafiyar mu baki daya.
Sai Mantare dan Ma'azu baban Khalifa yace salam yau da gobe shirin matasa kuna shiri mai kayatar da mutan karkara da na birni. Hakika ba wata kariya da nake dauka game da zazzabin typhoid kuma a gaskiya ba ni da wata cuta da take takura min irin cutar typhoid.
Sai Nazifi Nura yace gaskiya typhoid zazzabi ne mai hadari wanda yake son daukar mataki da wuri-wuri to amma wasu mutane ba su san wani irin mataki za su dauka ba.
Sai Bashir Muhammad Yaldu yace talaka kan ba ruwansa da typhoid musamman ma a karkara zaka ga yaje daji ya debo tafasa da zogale ya dafa ba tare da ya wanke sosai ba.
Sai Zakariya A Musa Girgir yace BOA Hausa cutar typhoid ita ke damun mafi yawan talakan Najeriya. Muna so a yi mana karin haske kan yadda ake kamuwa da wannan cutar typhoid da yadda zamu kare kanmu da iyalanmu.
Sai Luka Balarabe yace gaskiya da yawa ba sa daukan matakan kamuwa daga cutan typhoid dalili rashin galihu da kuma yadda hukumomi ke daukan cutan kamar ba shi da illa ga rayuwa gani yadda an fa daukan wasu cututtuka da muhimmanci don haka shi ma a nemo masa allurar rigakafi.
Sai Sani Suleiman Daura yace salam yau da gobe duk da cewa ina aika muku da sako amma ko so ɗaya ban taba jin kun karanta ba hakan ba zai hana ni bada tawo gudunmuwar ba a wannan maudu'in naku na yau ba. Abin nufi ni kam koda yaushe ina kokarin bi duk wata hanya domin kare kaina da iyalaina domin rigakafin zazzabin typhoid saboda zazzabi ne mai tsananin illa tare da nakasa gangar jiki. Allah ya kara mana lafiya amin ku tashi lafiya.
Sai Fa'ili dan Ladi Mahuta yace yau da gobe shan ruwa mara kyau da gurbataccen abinci yana kawo zazzabin typhoid.
Sai Sanusi Ishaq Adam yace salam yau da gobe tabbas kamar yadda koda yaushe jami'an kiwon lafiya suke wayar mana da kai akan hanyoyin kariya daga zazzabin typhoid shine ina kokarin tsaftace ruwan sha na da abinci na da iyalaina da ganin ban fuskanci wannan matsala ta ciwon typhoid ba.
Sai Ali Usman Taka Lafiya yace yau da gobe hakika ina daukar matakan kariya daga kamuwa da zazzabin typhoid ta hanyar tsaftace abincin da nake ci da garzayawa dakin shan magani da zarar naji jikina ya canza domin ganawa da likita.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @madu_muhammad yace wannan yana daga cikin abin da yake addabar Najeriya amma muna kira ga gwamnati da ta duba wannan al'amarin Allah ya sa suna ji.
Sai @albaushawi yace a yanayin rashin samun ingantaccen ruwa muna iyakacin kokarin mu saura kuma Allah ya kiyaye mu.
Sai da ƙarshe @baba gana dabuwa wani yace hakika muna daukan mataki amma fa duk da haka sai mahukunta sun fito sun ƙara wayarwa da mutane da kai. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Wakilin mu Muhammad Salisu Rabiu ya jiyo mu daga mutane kan yadda wannan zazzabin ke addabar jama'a.
Sunana Jafar Adam. A magana da gaskiya yanzu haka ni kaina ina fama da malaria ma da naje asibiti. Sannan cikin ungwanmu akwai mutane da dama da suke min korafin ƴaƴan su ba lafiya, malaria da typhoid da dididan damun su.
Masana harkokin lafiya na alakanta wannan cuta ta typhoid da kazanta. Kana ga hakan ne haifar da yawaita ta yanzu?
Gaskiya akwai alamun haka domin yawanci za ka ga ungwannin da ake samun irin wannan matsalolin musamman ungwannin da muke zaune ciki za ka ga magudanan ruwa sun yi datti da kuma ciyayi duk ba anomia. To kaga ba mamaki akwai alaka tsakanin wannan cuta da wannan kazanta.
Ya mutane ke fama da magance wannan cuta a asibiti?
A zahirin gaskiya ko ni je da naje asibiti ganin likita na ga mutane da ga sunan kwakwanci wasu ba lafiya wajen gurbacewar ruwa da ake amfani da shi.
To me kawo gurbacewar ruwa?
Rashin kulawa ne.
Sunana Muktari ya shehu. Gaskiya dai yanzu kusan cututtukan da aka bi fama da ita kenan a daidai wannan lokaci domin yawanci in chemist ka je ko asibitoci za ka ga kashi 2-3 na waɗanda aka kai ba su da lafiya wanda suna fama da wannan cuta.
Masana na alakanta wannan cuta da kazanta. Kana ga hakan ne ke haifar da yawaitata a wannan yanayi da muke ciki na yanzu?
Gaskiya za a iya cewa haka ne domin yawanci in ka duba unguwanni da suke a cikin birni za ka ga yawanci gurare an gine su, wurin da ake zuba shara za ka ga babu. To inda ya kamata a zuba sharar babu su kuma ga shara ana fito da ita, sai ka ga dan fili bai kai yaka ba ga an mai da shi gurin zuba shara. To hakan zai iya cewa yana da nasaba da wannan yawaitar wannan cututtuka a daidai lokaci.
Ya mutane ke fama da yanda suke magance wannan cuta a asibiti?
Asibitoci ana zuwa ana rubuta magunguna. To kuma mutane ana fama ga rashin kuɗi kuma in aka rubuta maganin yawanci wanda bai samu damar siyan na asibiti ba za ka ga ana komawa yin amfani da na gargajiya.
Sunana Bashir Muhammad Bashir.
To gaskiya maganar cutar typhoid abu ne da ya damu al'umma, kuma musamman a yankunan da muke lura ko muke ta mu'amala da su, ganin cewa ciwon ya zama kaman ruwan dare. Saboda zaka ga mutum yana fama da zazzabi mai zafi, zai yi kwana da kwanaki ma bai je asibiti an gwada shi ba. Idan aka ba shi shawara aka ce duk lokacin da kaga kai zazzabi, kai treatment na malaria kwana 1 2 3 kaga bata warke ba, to ka je ai maka gwajin typhoid a gani ko ita ce ta kama ka ba a sani ba. To hakan ya shafi mutane da yawa a guraren da na lura ko a inda nake zama, wanda kuma daga ƙarshe aka gane cewa ciwon ne yake addabar mutane.
Me kake ji ya jawo yawaita kamuwa da cutar a wannan lokaci, ganin cewa likitoci sun alakanta cutar da ƙazanta?
To abin da yake faruwa shine gaskiyar magana, idan ka je kaga inda al'ummar mu suke zaune, wanda yake zaka ga guri ne zaka ga mutane suna kwana ko suna mu'amala ko suna cin abinci wanda dan adam ma bai kamata a ce an ganshi a wajen yana cin abinci ba. Hakan ma yakan jawo ma mutane sukan yi mamaki, ko kuma akwai lokacin da wani bature muka taku magana da shi ni kaina akan irin cututtukan da suke addabar kasashe tropical areas irin wuraren nan madannan, yake cewa shi idan yazo ya ga irin yadda mutane suke cin abinci a kusa da irin kwata-kwata wadda duk wata irin kasanta take kwarara, kashi ne, fitsari ne, ruwan datti ne, yace amma sai kaga mutum ya saki jiki yana cin abinci, amma sai ma kaga shi kaman bai damu ba da irin illa take tattare da wannan abu. To kaga idan muka duba sai muga cewa kaman yanda likitoci suke ta fadakarwa cewa mu tsaftace muhallin mu, mu tsaftace makwancin mu, mu tsaftace irin tufafin da muke sawa, mu tsaftace irin abincin da muke ci. To inda a ce mutanen mu suna daukar irin wannan duba da shawarwari ta kwararrun likitocin da suke mana a koda yaushe, to da kazanta bata zama dalilin da zai sa mutane su samu kansu a cikin wannan tashkuma, domin za su yi kokarin ganin sun yi yaki da duk abin da zai iya haddasa musu ciwo a sakamakon wannan kazanta.
To ya mutane kuma suke kai kawo wajen ganin sun magance wannan cuta?
Wani idan ta same shi zai rika ganin cewa in ya je asibitin ma yana ga kaman maganin bature ba zai masa ba. Shi yasa zaka ga akoda yaushe mutane suna cire ganyayyaki irin na darbejiya, irin na rai dore da sauransu, suna ganin ma akwai lokacin ma da amfani da rai dore ya zama wani abin yayi ma a cikin birnin Kano, wanda duk inda ka je kaga ana cire rai dore da ka tambaye mai cire rai doren sai ka ji ya ce maka ai ya gano cewa rai dore akwai sirri a jikin shi saboda yana maganin zazzabin typhoid. Wani ma zaka ji ya ce ai ni ba ruwana, ni da asibiti inda dalilin typhoid ne mun yi ban kwana da likitan da zai rubuta min magani. To kaga wannan shine kai kawo wanda suke, duk da hakan bai hana waɗansu ba waɗanda kansu ya ƙara wayewa su je neman shawarwarin likitan akan ciwon typhoid din da yake addaba su. Akwai kuma wani wanda ya yadda ya hada guda biyun, kasan an ce ai shi neman sa'a abu ne wanda yake baka san inda sa'ar take ba, saboda haka zaka wani zaka ga yana na Hausan, zaka ga yana na Bature, inda aka dace kuma sai kaga ya samu waraka.
To Allah sauke
ya amin amin, Allah ya kara mana lafiya.
Wannan zazzabin typhoid din ne ya zama kamar yadda kike ga suke magana, ya zama ruwan dare, kuma abin da ake suke yawan magana akai tumbali masana harkar lafiya ke cewa kazanta din nan, ki ji magana da ma wani yayi a ciki.
Maryam, ni kuma ki san kamar da ake magana cewa ruwan sha, kamar ruwan sha ma na daya daga cikin abin da ke kawo ta, kin manta da yadda fiye watan mu yake,
yanda ake cewa ma mutane akwai wanda naji labarin wani kamar yadda ke hada fiye wata shi a bahon bayi yake tarawa su.
Maryam, zaki sai ruwa, zaki daga ruwa ki ga abubuwa na yawo ciki, ana ce musu yan kwallo,
kuma sunan shi fiye wata
gani. To ko tunan ma kin ga da kai matsala gaskiya,
ga kin gani amma shafin mu na Facebook masu biye da mu, Hamza Sarki yake cewa gaskiya ni dai bani da wani ciwo da ya wuce typhoid, amma na kan da yana daukan mataki in yaje alamun shi. Zaki ga wannan kamar yadda muka yi kin san tattauna da shi likita ya mana bayani sosai dai da wannan typhoid din ke da wuyan sha'ani. Ga kuma garba shi kuma Masaudi yace shi dai ba ciwon da yake da shi fiye da malaria. Ke sa kuma a Najeriya musamman da gude guraren mu shi wannan malaria da typhoid ko da yaushe in kaga je asibiti shine
sai daga baya an kinta mun ta magana da likita wanda ya bambance wanda su masu sauraro ba su manta ba.
To yanzu dai zamu daji daga shi masana wannan da muka tattauna da shi.
Likitan da ke tattauna da shi Dr. Abdullahi Musa daga asibitin Ahmadu Bello da ke Zaria.
Ciwo na zazzabi na typhoid ciwo ne wanda kwayar cuta ta da ake kira ta bacteria take kawo shi. Kuma wannan bacteria din sunanta a turance ana ce mata Salmonella typhi. So wannan ita ce kwayan cuta da take kawo wannan ciwo. Kuma wannan ciwo ne da yakan shafi kusan kowa da kowa, da yaro da babba da tsoho, kowa yana iya kamuwa da ciwo. Kuma ciwo ne wanda akan ɗauka musamman ta hanyar cin abinci ko ruwa wanda ya gurɓata da wannan kwayar cuta. Kuma takan shafi duka sassan jiki, ba inda ba ta iya kamawa, duk shiga jikin mutum.
To wasu irin alamomi kenan na musamman ake ganewa, alamomin an kamu da cutar?
Alamomin ta na musamman shine inda ta fi kamawa shine ta shiga jiki daga farko, ta hanji take farawa. Akwai kwayoyin halitta na hanji nan take fara shiga. To saboda haka alamominta suna nuna da ciwon ciki da zazzaɓi da ciwon kai wani lokaci da amai. Amma ciwo ne da zazzaɓi in dai ta faru sa da kusan kowa yana zuwa da zazzaɓi da ciwon kai da wannan ciwon ciki din. Yara ƙanana sun fi zuwa da bayan wannan suna zuwa kamar da zawo haka. Amma waɗanda suka tasa da manya su kuma suka yi maimakon zawon sai zama da cewa suna yin kwanaki ba su yi ba hayawa. Wannan shi ne babban yanda ake gane. Kuma zazzaɓi ne wanda mai zafi. Yawanci akasin zazzaɓi na malaria ga kamar da aka saba ga cewa zazzaɓi jiki ya yi zafi, can kuma an jima ya sauka jiki ya yi sanyi. Amma ita wannan ciwo na zazzaɓi na typhoid. Zazzaɓi ne mai hauhawa. In ya fara yau ya jiki ya yi zafi, gobe an gwada zafin ya ƙaru, jibi zafi ya ƙaru, haka zai kai yana hawa sama. Kuma zazzaɓi ne da kullum shi cikin zafi jiki a haka sun waɗansu zazzaɓin da jiki ya yi zafi yau an jima ya sauka. In zazzaɓi ya fara zai zama na cewa kusan kullum cikin zafi ne, sai dai kawai ɗan sauko, amma sauko wanda zai jiki bai yi sanyi daidai wa daidawa.
To yaushe mutum ya kamata ya garzaya zuwa asibiti?
Zazzaɓi na ciwon typhoid in dai mutum ya samu waɗannan alamomin ba a son a jira. Ana so ne lallai ilalla mutum ya hangarta ya je asibiti, domin yana da illoli da dama in har ya tsawaita a jiki ba a yi magani ba. Kuma ana son magani a fara shi cikin lokaci, domin idan ba a yi magani ba zai zama da cewa ya kawo abin da nake cewa complication. Zazzaɓi ne da nake kamar yadda nake zai ta ci gaba sati ɗaya, sati biyu, sati uku, muddin ba a koma ba zai ta ci gaba. Kuma har ya kai wani sati uku nan akwai waɗansu illoli da dama da yake kawowa. Mafi yawan illolin da yakan kawo yakan kawo ya zama da cewa hanjin mutum ya huji, ko kuma ya zama da cewa ya taɓa jijiyan jini ya zama mutum yana ta kasayar da jini, yana ta zubar da jini a cikin hanjin shi. Wannan su ne manyan illolin. Saboda haka dole idan mutum ana zaton ya kamu da wani cuta a je a fara magani waɗanda magungunan da aka san cewa suna kashe wannan ƙwayan cuta.
To wani irin
in har ba ya maganin ba zai samu wannan matsala.
To waɗanne irin gwaji ake yi don a gane mutum ya kamu da ƙwayoyin cutar wannan zazzabin typhoid?
Akwai gwaje-gwaje da yawa da ake, amma musamman a nan wuraren wurin guda biyu su ne aka fi. Na farko ana yin wani gwaji da kusan mutanenmu da yawa kowa ya san cewa ana yin Widal test. Shi wannan test ɗin ana gwada waɗansu abubuwa ne da suka shafi wannan ƙwayan cuta, muna ce musu antigen. Za a gwada su ne sai domin wannan alama ne na wannan ƙwayan cuta, sai a gwada yawansu. Idan aka ga cewa sun hauhawa da yawa, suna nuna alamun wannan ciwo. Ba ma bai nuna cewa lallai wannan ciwo ne, domin akwai waɗansu ƙwayoyin cututtuka da dama wanda su ma in suka shiga jiki suna iya sa wannan abu da za a gwada su ma su tashi. To in an ga wannan ɗin bai nuna cewa lallai mutum yana da ciwon, alama ne kawai, domin waɗansu ƙwayoyin cutan kamar da magana suna iya sa wannan ya tashi. Amma gwajin da za a yi a tabbatar da wannan cutan shine a gwada ko fitsari ko kashi ko jinin mutum. Akwai abin da muke cewa culture, kamar za a je ne a tsuro da a sa cutan a ƙwayoyin jinin ko kashin ko bayan, akwai sinadarin da za a sa su tsuro a ciki. To wannan shi ne kawai za a yi a tabbatar da cewa akwai wannan, muna ce mishi culture, za a tabbatar da cewa akwai wannan ƙwayoyin.
To likita, ina da tambaya, ka ce ana amfani da wannan ita Widal test ɗin don gwajin ko ana da typhoid, me yasa ne ake yawan amfani da shi duk da cewa ka ce baya nuna takamaiman mutum ya kama da wannan cutar typhoid ɗin?
ana amfani da shi saboda shi ya fi sauki ne, abu ne da za a yi nan da nan a ga sakamakon shi. Amma shi waɗancan da na faɗa su aka gwada sukan yi kusan sati ɗaya sakamakon su ya fitowa.
Tambaya ta saboda sau da yawa za ka ji mutane in suka je asibiti za a ce kamar ana ba su maganin typhoid daga baya zo a ce ma ba ma typhoid suka kamu da shi ba. To me yasa za a ci gaba da amfani da wannan ita Delta din duk da cewa ba ta ba da amsa mai kyau?
Asibitoci da yau da dama yanzu a ga cewa ko an ji an gwada ba shi ɗin musamman ake amfani da shi ba, ana amfani da shi ne a wurin da yake asibitoci da dama ba sa iya yin wancan da zai takamaimai zai ce ciwo kaza ne na culture ɗin nan. To sai a yi wannan kaman zai taimaka ne baya ga alamomin cuta, domin shi kaɗai ba za a amfani da shi, amma ga alamomin cuta da alama kaza da alama kaza da alama kaza kamar yadda muka bayani a baya, duk kuma aka ga wannan abin ya yi sama to sai a haɗa su duka sai a ce to lallai ana ganin wannan yana da wannan ciwon. Amma abin da aka fi so in zai so samu shi ne a yi wannan culture ɗin, shi ne zai gaya mutum cewa lallai wannan ciwon akwai shi na typhoid, kuma zai iya gwada ya ce in aka ba shi magani kaza zai kashe ƙwayoyin cutar.
Waɗanne irin magunguna ne ake ba wa wanda ya kamu da cutar?
Shi wanda ya kamu da cutar magungunan da ake ba shi magunguna ne da muke cewa antibiotic da aka yi su na musamman don su kashe ƙwayoyin cuta na bacteria. Kuma kullum ana ta bincike ne da akwai waɗanda ake bayarwa da mutane sun saba da su irin ceftriaxone da cyclophenicol da aka ga cewa daga bayan zu ƙwayoyin cutar su ma sun ci gaba suna bijire mu waɗannan magungunan da dama. To yanzu akwai sabbin magunguna daban-daban da suka zo wanda ake amfani da su, ma waɗannan magungunan ana ganin cewa lallai in dai an yi amfani da su yadda ya kamata to insha Allah wannan cutar zai samu lafiya cikin lokaci.
Alal misali ka kamu da cutar sai kuma ka zo ka fara shan magunguna alamomin sun tafi, shin wannan yana nufin ka rabu da ƙwayoyin cutar kwata-kwata ka daina ma shan maganin?
Musamman wannan cuta ta typhoid tana da matsaloli wanda idan mutum bai sha magani yadda ya kamata ba za ga cewa magungunan da akan bayar su ne akalla mutum kada ya sha ya kasa kwana 10 zuwa 14. To wanda bai sha haka ba yana iya samu abin da mukan kira mu ce relapse. Yana nufin mutum ne ya sha magani ya samu sauki, kamar a ce ƙwayoyin cutar an fara kashe su sun yi kasa ƙwara. To idan ya daina shan magani waɗanda suka ragu sai su ƙara hayayyafa shi ciwo ya dawo bayan lokaci. Ya samu sauki amma bai rabu da ciwon ba, an yi kwana kaɗan bayan ya samu sauki sai kuma ciwo ya dawo saboda maganin bai gama kashe ƙwayoyin cututtukan ba. Baya ga haka kuma wannan ciwon na typhoid tana kuma da wani matsala da takan iya shiga cikin menene ake cewa da Hausa matsarfafa, da Turanci ana cewa gallbladder, tana iya zuwa wurin sai ta ɓuya. So waɗansu magunguna da dama da aka yi amfani da su ba su iya shiga cikin inda take kashe ta. To tana iya shiga ta ɓoye a wurin sai mutum ya gama shan maganin ma duk tsawon lokaci ke bayan lokaci kuma sai ta fito kuma ta ƙara hayayyafa. So kuma akwai waɗanda kuma suke da waɗansu cututtukan da suke ƙara taimaka ma wannan ƙwayoyin cuta wurin ganin cewa ta bijire ma magani, kamar mutanen da suke da ciwo na tsagiya shi ne wanda mutane yara a gari suna fitsarin jini. So wannan ƙwayoyin cutar na tsagiya tana iya makale ma ƙwayayenta. To in suka makale ma ƙwayayen duk da an ba da magani sai ce zama da cewa ta ɓoye ma magani bai yi tasirin kashe ta ba, bayan wani lokaci kuma sai ta ƙara dawowa. To haka lura da mutum yana da irin waɗannan bayan ga magungunan typhoid za kuma a ba da magungunan waɗancan cututtukan ko na tsagiya ko na ciwon ƙarfafa ɗin nan ko kuma wani ma har ta kankashe an cire wannan gallbladder ɗin ga baki ɗaya.
To yanzu waɗannan matakai mutane kamata su ɗauka don kare kansu daga wannan cutar zazzabin typhoid?
Mataki na farko shi ne akwai wani abu kuma da wurin kariya yake da amfani. Mutane da yawa suna da wannan ciwo na typhoid amma ba su ma sani ba, domin ba sa nuna bai musu illa a jikinsu, amma suna iya shekara suna kasa yadda wannan cuta na typhoid a cikin bahayansu. Kuma idan wani bahayan ya samu ya shafi abincin mutane ko ruwa za su iya yaɗa wannan ciwo. To abu na farko shi ne mutane su riƙa lura da tsafta na abinci da na ruwa, a tabbatar da ruwan da mutane su sha tsaftatacce ne. abincin da za su ci tsaftatacce ne, sannan kuma zan cewa mutane suna wanke hannu musamman bayan mutum ya shiga banɗaki ko an canja ma yaro napkin ko pampers, zaman cewa mutum ya wanke hannu shi domin ta nan ne mutum wanda yake da wannan ciwon na typhoid ko ya sani din ko yana cikin waɗancan da muke ce makariya ya sani ba, in ya je ya shiga ba haya ko ya canja ma yaro pampers ko ya wanke abin ba haya na mai ciwo, zai zamana cewa ya zo ya taɓa wa ko abinci ko ruwa ko ba ma ruwa ba ko da kwano ne na abinci ko cokali mutum ya taɓa zai iya yaɗa wa, domin kwayan cutar tana iya zama a hannun shi ko abin da ya taɓa har na tsawon sati ɗaya.
To likita ya
yi amfani da wani abin kuma zai kawo mishi illa, zai iya kamuwa da ciwo.
Ya mutum yake ganewa cewa shi kariya ne na wannan cutar typhoid ɗin?
Mutum bai iya ganewa sai dai in an je asibiti an gwada, kamar kasashe da dama da suka ci gaba ya ga cewa mutanen da suke dafa abinci ko su suke sai da abubuwan abinci da mutane suke ci kafin a bari su yi wannan abin sai an je an gwada an tabbatar ba su da wannan ciwo, in suna da shi kuma sai an ba su magani sun warke, shi ne kawai za a iya gane sai an gwada, amma mutum shi karan kanshi ba zai iya gane cewa yana da wannan ciwo domin ba ta kawo mishi illa, sai dai kawai shi yana kasa yadda ita wannan iya kamuwa daga gare shi. Saboda haka waɗanda suke mu'amala da abinci da mutane suke ci ya kamata a ce su an gwada su an tabbatar ba su da wannan kafin a ce an ba su laifi rika abinci musamman da mutane da yawa za su rika.
Kamar irin su masu abinci na da kyau su rika gwada su kenan.
Wato kamar duk irin waɗannan ya kamata a ce an gwada an tabbatar ba su da shi kafin a bari su rika ta sai da abinci, domin wanda yake da shi yana iya yaɗa wa mutane su samu.
Kwanakin nan ana ta yawaitan kamuwa da wannan cutar typhoid inda ka duba me jawo haka?
Kamar yadda na faɗa ne masu shi suna da yawa suna kamuwa da shi, kuma mutane ba sa kula da ruwan da suke sha. Wani ya zo ya shiga ban ɗaki ya fito bai wanke hannun shi da kyau ba, ya zo ya sa hannu a inda mutane suke moɗa da mutane suke shan ruwa ya sha, ya mayar kuma cikin abin ɗiban ruwa, wani kuma ya zo ya sha, to wannan shi ga mutane da yawa suna ta kamuwa da ciwo. Wani abinci ne an aje, wani ya ci ya rage, wani ya zo ya ci, waɗannan duk zai zamana cewa ana kamuwa da shi. Mataki dai nan bai fi amfani shi ne zama cewa mutane sun kula da tsaftan abinci da tsaftan ruwan da za su sha. Kulko da shi zama cewa kafin mutum ya ci wani abu ya wanke hannun shi shi ne mafi amfani da zai zama cewa. Duk da cewa dai akwai rigakafi da aka yi, amma wannan rigakafin ba kowa ne ake ma ba, kuma bai da tsawon lokaci na irin sauran rigakafi da ake yi.
To almuhim daidai da wannan cutar dai shi ne mutum ya kula da tsafta.
Tsaftan jiki da na ruwa da na abinci.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To madalla da likita Dr. Abdullahi Musa daga jami'ar asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kin ji bayanan da ta yi Safina
Maryam, kamar wanda ya yi na ƙarshen na kaman shan ruwan sha. Ina tunawa da kwai gaci ga kasuwanni da kwai irin ruwa a bar ruwa da suke ajewa, mai ruwa zai zo ya zuba ruwa a cikin irin kamar tukunya ko dai wani abu za su aje na ruwan, sannan kowa ya zo kawai zai dauka ne ya sha. Wajiri ya je ya yi barashi ya dawo zai zo ya dauki ruwa ya sha.
Kin ji ma abin da yace
waje zai zo yayi? To kin ga ta nan Allah ka daya san irin
cutar da ke yaduwa ta nan. Kai bayan gida kai baka wanke hannunka da kyau ba, ya ce kuma kwayoyin cutar nan suna tsaya akan hannun mutum hannun tsawon sati guda. To ka je ka dauka, wani ya zo ya dauka, kin ga kamar da kika ce ya zo ya dauki kofi ya sha ruwa.
Ni ina ganin abu a ido na haka, ina ganin yadda abin ke faruwa, ana yi yana faruwa
kam sosai. Kuma kin ga wani bayani kuma da yayi na wai ma wasu da suka kamu da typhoid din sai shi bai amma alamomin cutar bai nuna ba saboda wannan shi kwayoyin cutar sun boye a gallbladder ya ce ko makarfafa ne ko bai haka ya fade shi ya ce to sai su boye a nan gurin, to su ma in suka yi ko bayan gida ko wani abu suka shafa wani abu su ma za su ci gaba da yadawa. To kuma banda haka ma magana da yi na rashin shan magunguna iya kwanakin da aka ce maka dan kawai kwana biyu ka sha magani ka ji lafiya ya fara dawowa sai ka ce okay barka daina sha. To shi ma yana taimakawa shi wannan kwayoyin cutar nan su bijirewa magunguna ka kai ta sha sai ka kai an kawo lokaci su cututtuka
ba su kwasa jin haka Maryam da wuya in sha magani in dai kwana biyar ne da wuya na ji uku na warke.
To kin ji ya ce fa kwana goma ko kwana sha biyar?
To na ai yau na karu
ko sha biyar. To kuma tsafta dai tsafta gaskiya kam tsafta dama an ce. To ga ma wasu da ke biye da mu ma. Abdullahi Bashiru Sauba ya ce ni wallahi kullum ba ni tashi safiya sai misalin karfe 7 na safe maimakon. To sai ga Ahmed Sulema Bajoga ya ce hakika na gamsu da yadda wannan likita ya yi mana cikakken bayani kan wannan cuta ta zazzabin typhoid. Allah ya tsare mu daga wannan cuta.
Amin.
To, ƙarshen shirin mu kenan na yau kuma sai gobe insha Allahu za mu sake dawowa. Safinawa za mu mazo da shi gobe?
Naziru sarkin waka.
To, sai ku kasance tare da mu don dubai zai nishadantar da mu a shirin mu da nishadi da muke kowane Juma'a. To, yanzu a madadin Safinatu Sodengi da Daniel Brown da ya bada umarni da Ibrahim Jarmai da ya hada mu ta Facebook Live da injiniyan mu Aidil Nail, ni Maryam Bashir Bugaji ke sallama daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
Wasan kwallo baka manta ba.